بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. bayan haka ina yi wana mata da muku haɗu a wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da haɗuwa a wannan safiya mai albarka ta Laraba 14 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1444, wanda shine daidai da 5 ga watan 4 shekara ta 2023 miladiya, domin ci gaba da wannan zama mai albarka a yau insha Allah a zama na 8 a cikin wannan sura mai albarka, suratul Nur. Jiya idan ba a manta ba, muna tsaka da tattaunawa akan fadin Allah madaukakin sarki, innal ladina yarmuna almuhsanati alghafilati almu'minati, lokaci ya cin mana insha Allah yau za mu dora daga inda muka tsarniya. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladhina yamununa al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adhabun 'adzim. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da faɗin muni da girman laifin waɗanda suka jefi bayinsa, waɗanda suke tsarkaka da laifi na zina, alhalin waɗannan waɗanda aka jefa ɗin ba su san hawa ba, ba su san sauka ba, ma'ana ba su yi wannan aiki ba, ba ma su himmatu a kan su yi shi ba, amma aka samu wasu yanki na mutane suka jefe su da wannan alfasha. Sai Allah madaukakin sarki yake ƙara nuna girman laifi da girman ukuba da azaba da za ta zake wa waɗannan wanda suka aikata wannan laifi, matuƙar ba sun tuba ga Allah madaukakin sarki tuba ta gaskiya wadda za ta bayu a duniya, a yanke musu hukunci na haddi ya zamanto musu tsarkaka akan wannan laifi da suka yi ba. Kamar yadda jiya muka fara tattaunawa, malamai suna da maganganu akan cewa wannan hukunci da Allah madaukakin sarki ya faɗa, lu'inu fid dunya wal akhirah, akan wa wannan aya ta sauka, akan wa ake nufin cewa idan an yi wannan jifa din to wannan magana ta la'ana za ta hau akan waɗanda suka yi wannan abu. Magana ta farko, wani yanki na malamai sun tafi akan cewa a nan gurin, إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. تاتوكني أكنا أنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. سنكما كفا وجا دأثر وندا سعيد بن جبير رويتوش لك عبد الله بن عباس رضي الله عنه إن دي صرح هذا الشيوى da Abdullahi bin Abbas ya bayyana karar cewa wannan aya an saukar da ita ne akan Nana Aisha kadai, domin cewa nazarat fi Aisha khassatan, ma'ana an saukar da ita ne game da Nana Aisha radiyallahu anha. Kazalika Ibn Jarir al-Tabari ya fitar da athar shi ma wanda ya rawaito shi daga Nana Aisha radiyallahu anha, wanda take nuna yanda Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayoyi da ya wanke ta game da su akan abin da aka jefe ta da shi. Take fadin cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zaune a gurin ta, Allah ya saukar da wannan ayoyi. A wannan riwaya sai ta kawo har zuwa aya ta ma yaquluna lahum maghfiratun wa rizqun karim. Da haka sai suke ganin wannan riwaya ta nuna cewa waɗannan ayoyi sun sauka ne khasatan saboda nana Aisha, kamar yadda kuma wasu malaman suka tafi akan cewa wannan ba ana magana bane akan nana Aisha kadai, ana magana ne akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Su ma dai suka kafa hujja da magana wadda take daga Ibn Abbas radiyallahu anhu, inda yake cewa an saukar da waɗannan ayoyi ne ana nufin cewa duk wanda ya jefi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin munafikai, to Allah madaukakin sarki ya alkawaranta musu cewa lallai ya wajabta musu la'ana, ya wajabta musu fushinsa, sannan kuma sun jawo Allah madaukakin sarki zai juya musu baya. Kazalika wannan la'anta din tana nufin su din ne kai tsaye, matukar ba Allah madaukakin sarki ya nufe su da shiriya daga baya ba, an zo an yi musu bulala kuma sannan suka yi tuba wadda take tabbatacciya da Allah madaukakin sarki ya karba a gare su ba, to ba za a sauke musu wannan la'ana ba. Wannan ita ce magana ta biyu. Magana ta uku wadda akan ta muka kwana ita ce maganar da malamai, wanda ita ce mafi yawan malamai na tafsiri suka tafi akan ta, cewa ba wai ana nufin kadai nana Aisha ba, ba wai ana nufin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kadai ba, sai dai wannan aya gamammiya ce, ma'ana ta shafi duk wani wanda aka jefe shi wanda yake mumini ne shi, wanda bai san hawa ba bai san sauka ba, kamamme ne shi mai kamewa daga wannan laifi katangagge, aka yi mai wannan jifa bai san hawa bai san sauka ba, to wannan abu ya hau kansa. Kuma kamar yadda al-Imam Ibn Kathir shi ma ya tafi akan haka din a tafsirin sa, kuma Ibn Jarir at-Tabari shi ma akan haka din ya tafi na cewa lallai wannan hukunci ya shafi ga baki ɗayan muminai kamammu wanda ba su san hawa ba ba su san sauka ba, aka jefe su da wannan laifi. Sun kafa hujja da hadisi wanda yake daga Abi Huraira radiyallahu anhu, inda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa da nutsarwa azabar Allah madaukakin sarki. Waɗannan abubuwa shine lissafa su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar haka: shirka ga Allah, yin sihiri, kashe rai wadda Allah madaukakin sarki ya haramta da a kashe ta ba tare da haƙƙi ba, cin riba, cin dukiyar maraya, gudowa a ranar yaƙi ko a fagen yaƙi ka juyo ka gudo ka bar ‘yan uwanka muminai, da kuma jifan mata waɗanda suke katangaggu wanda ba su san hawa ba, ba su san sauka ba. A daidai wannan gaba kuma wannan hadisi ne ingantacce da Imam Bukhari da Imam Muslim suka fitar da shi. Da haka wannan ita ce magana ta uku cikin maganganu wanda suka fi shahara a maganganun malamai akan wannan aya da wannan hukuncin da Allah ya faɗa na lu'inu fi dunya wal akhirah suwa ta shafa. Bayan haka akwai wasu maganganu din na malamai wanda ba su kai waɗannan ƙarfi ba. Wasu suna ganin cewa wannan ayoyin ko wannan la'ana tana hawa kan wanda bayan ya yi ƙazafin nana Aisha, kuma an zo an saukar da waɗannan ayoyi da aka wanke ta, amma sai mutum ya ƙi saranda ya bi abin da Allah ya saukar, don haka yanzu hukuncinsa shine la'anar Allah madaukakin sarki. Wasu kuma suna ganin cewa wannan aya an saukar da ita ne kadai ga mushrikan Makka. Ya Allah, sautin yau zai bar mu ba wani ba. Wasu daga cikin malamai suna ganin cewa wannan aya an saukar da ita ne kadai ga mushrikan Makka lokacin da suke jifan mata waɗanda suke muminai sun yi hijira daga Makka zuwa Madina, sai suke cewa waɗannan ba wani abu yasa suka tafi ba, sun tafi ne domin su je su aikata alfasha, sun bar gidajensu da ƴan uwansu da komai, wai sun tafi suna da awar cewa sun tafi tsiratar da imaninsu, da haka ba imaninsu suka tafi tsiratarwa ba, sun fita ne domin su je su aikata alfasha. Da haka wasu suna kawo wannan lu'inu fi dunya akan cewa la'antar nan da Allah madaukakin sarki ya ambata ana nufin ta ne ga mushrikan Makka da suke jifan mata mumini, da sauran maganganu na malamai wanda dai ina ganin waɗannan insha Allah za su ba mu fa'ida. Kuma kamar yadda na faɗa tun ɗazu, mafi rinjaye na cikin maluma sun tafi akan cewa wannan aya fa ta shafi dukkanin wanda ya jefi muminai ne kenan maganin.
Subhanallah. Rashin sani ko.
Kamar yadda na faɗa, jumhurin malamai sun fi tafiya akan magana ta cewa wannan aya ta shafi duk wani jifa da za a yi mawa rai na mumini wanda yake kamamme katangage daga aikata alfasha, kuma wanda bai san hawa ba, bai san sauka ba. Ya rage kuma mu ƙara tunatarwa a daidai wannan gaba maganar da malamai suka tafi akan ta lokacin da muke tattaunawa akan ayar da Allah ya saukar da haddi na kazafi din. Innal ladina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati wal ladina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada. Hukuncin da Allah ya saukar na haddi akan waɗannan bayan Allah waɗanda suke ba su san hawa ba, ba su san sauka ba, muminai, sai muka ce a wurin Allah madaukakin sarki ya yi amfani da kalma ko lafazi wanda yake nuna a zahirinsa kamar mace kadai ake nufi, amma malamai sun kawo taujihat na yadda suka nuna cewa wannan hukunci ba fa kadai wanda suka jefi mata ba ne, har muka yi magana akan wanda suke cewa al-muhsanat, ana nufi al-anfusul muhsanat, ma'ana rayuka, mutane waɗanda suke kamammu katangagu daga aikata wannan laifi. Don haka a nan ma za a ce wannan hukunci na la'ana ba ya shafi kadai waɗanda suka jefi mata ba ne ba, ya kama da namiji idan ya kasance ya jefi mace, mace idan ta jefi namiji, duka al'amarin da yake, ko wasu gungu na mata suka jefi maza, ko wasu gungu na maza suka jefi mata. Kuma wannan shine abin da malamai da yawa na tafsiri suka tafi akai. Daga ciki akwai Imam Al-Qurtubi a cikin tafsirinsa, da Al-Allama Ash-Shinqiti a cikin tafsirinsa Adwa' al-Bayan, duk sun kawo waɗannan maganganu na malamai akan cewa lalle ana nufin kowane bangare idan ya zamanto ya jefi kowane bangare. Yabba wata latifa da malamai suke kawowa a daidai wannan gurin, suka ce Allah madaukakin sarki da ya ce innal ladina yarmuna al-muhsanat, ke jifan katangagun mata waɗanda suke kamammu, ko mu ce katangagun rayuka waɗanda suke kamammu ba su aikata wannan laifi ba. Sannan al-ghafilat, wanda ba su san hawa ba, ba su san sauka ba. Sannan a karo na uku Allah ya ce al-mu'minat, muminai. A nan sai suka ce to ai imani yana gaba da komai, amma sai Allah madaukakin sarki ya fara kawo waɗancan siffofi kafin maganar imani. Ma annal imana ashmal wa akmal, imani idan ya zo to ana sa ran duka waɗannan siffofi za su zama sun samu a dalilin imani. A nan sai suka ce Allah madaukakin sarki cikin hikimarsa ya fara kiran al-muhsanat ne saboda abinda aka jefe su da shi yana taba mutuncin su ne da kamewar su, ba tuhumar su aka ya imanin su ba. Da haka sai Allah ya fara wanke su daga abinda aka tuhume su da shi akan abinda ake so a rusa musu na alfarman mutuncin su da kamewar su da darajar su. Sai Allah ya fara kiran al-muhsanat kafin me al-iman, saboda ba a imani aka tuhumce su ba, an kawo wani zargi ne ko wani jifa wanda yake taba mutuncin su da kamewarsu. Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa lu'inu fi dunya wal akhirah, am musu la'ana a duniya da kuma lahira. A nan suka ce malamai lu'inu da Allah madaukakin sarki ya ambata, domin la'anar tasu ta shafi la'antar da Allah madaukakin sarki zai musu, ta kuma shafi la'antar da wani Allah daga cikin mala'iku ko mutane masu imani da za su yi musu duka sada su dauka. Ma'anan da Allah ce la'anahumullah, to da la'antar Allah ce kadai za ta shafe su, amma sai aka faɗa lu'inu fi dunya, an la'ance su a duniya. Naka ta shafi la'anar Allah da la'anar wani Allah idan har suka yi musu, kamar daidai da faɗin Allah madaukakin sarki ula'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Da haka wannan sai ya zamanto ya shafe su ta kowane bangare, Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu. Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, ranar da zai zamanto za a ba da shaida akan waɗannan. Su waye za su ba da shaida a ranar da harsunansu da hannayensu da kuma ƙafafunsu za su ba da shaida a kansu game da abin da suka kasance suna aikata. Magana ake yi ta keke da keke, ta fitar da komai a hakikanin sa ba tare da kokarin kare kai da baki irin yanda dan adam ka iya kare kansa a gaban inda ake tuhumar sa ko alƙali ko mai shari'a ko zama na sulhu ba in ya so sai ya juya magana ya ce ba haka na faɗa ba ba haka nake nufi ba ni ban faɗa wa na ba bayan ya faɗa din magana ake ta cewa gabbai ne za su ba da shaida imam ibnu ashur rahmatullahi alayhi yake cewa Allah madaukakin sarki ya kawo wannan aya ne ta biyo bayan wancan magana da yayi na cewa ga abin da yake kan waɗannan bayan Allah na la'ana saboda ni waɗannan gabobi su ne suka kasance suna aikata wannan aiki na yarfe na kage da suke yi mawa wannan bayan Allah sai Allah madaukakin sarki ya kaddara cewa gabobin nan su ba da shaida akan abin da aka yi amfani da su gurin jifan domin me furtawa suke bakunan su ne za su faɗi wannan abubuwa da haka sai bakin Allah ya matse shi dole ya faɗi gaskiya za su yi nuni da hannunsu kun ga wance ga ta can yar gidan wane ce ai ga abin da ta aikata ga wane nan ya shigo ga abin da ya aikata ai zinde da fuska da ido da kyafuci a nuna cewa ga wane nan da haka me wannan gabobi sai su ba da shaida hannayen nan su nuna da yafacen duk da aka yi su faɗi cewa an yi wannan abin da su sannan kafafu taya za su ba da shaida su ne suka tafi tiryan-tiryan suka je wurin da aka zauna da su aka yi wannan magana da haka su ma sun taka sun je kuma an yi sun san an yi sai Allah madaukakin sarki ya ba da wani mataki ko wani yanayi da ba yanda mutum zai gujewa gaskiyar da ya aikata ta yanda waɗannan gabobi za su ba da shaida akan wannan abu da mutum ya aikata Sa'id ibn Jubair rahmatullahi alayhi ya rawaito daga Abdullah ibn Abbas yake cewa wannan aya Allah madaukakin sarki yana magana ne akan waɗanda suke mushrikai yayin da suka ga cewa su ba a shigar da su aljanna ba bayan an shigar da waɗanda suke muminai na ƙwarai wanda suka kasance masu tsayi da sallah sai su ce ku taho mu tafi mu je mu ihtijaji mu je mu musu ya akai mu ba za a saka mu a aljanna ba ya akai mu ba mu samu wannan falala ba sai idan suka je suka gudanar ko suka bijirar da wannan magana sai Allah madaukakin sarki ne ya rufe bakunansu sai hannayensu da kafafunsu su zamanto su za su ba da shaida akan cewa ba su aikata wannan ibadu ba ba su bi umarnin Allah madaukakin sarki ba dan haka wala yaktumuna Allah haditha ba su isa su boyewa Allah madaukakin sarki wani abu da suke so su yi na su baddaba ne ba ko su faɗa su ce sun yi bayan basi ba Allah madaukakin sarki ya bijirar da haka din gaskiya ta fito fili su gane cewa babu wani abu wanda zai ɓuya ga Allah madaukakin sarki kuma dukkanin abin da Allah ya zartar musu na hukunci to hukunci ne wanda yake mai cike da adalci hukunci ne wanda yake a cikin tsagwaran gaskiya ne da tsantsantawa a ciki ba wanda za a cuta ba wanda za a zalunta kuma sai Allah ya sanya shaidun da za su ba da shaida a kansu su zamanto daga gaɓoɓin jikinsu ne ba wasu za a kawo waɗanda suke daga gefe ba a cikin wannan ayar sai mu samu da cewa lallai Allah madaukakin sarki ya kaddara cewa gabbai za su ba da shaida akan bayi ranar gobe kiyama anan gashi yawm tashhadu alayhi alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun dalika Allah madaukakin sarki a cikin suratu fussilat ya kawo mana bayani kidaki na yanda wannan shaida za ta kasance ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون قاوانا كان جلود فاتنجي كنس ماذا سبعد الشهد أكمل أبن بسوء كسن جيسنا أي كتاو وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا ذاس شهد وانم فاتنجي كنس مي إساكو كبال الشهد أكمل ya ba ku rufa mana asiri ku ki fadan abin da muka yi ba qalu antaqana allahu alladhi antaqa kulli shay'in wa huwa khalaqakum awwal marra wa ilayhi turja'un ba su da zumi ba su da dabara ba yin kansu bane ba an je gurin tikne ba yanda za ai Allah ya matse su dole su furta dole su ambata wama kuntum tastatiruna an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna allaha la ya'lamu katiran mimma ta'malun Allah madaukakin sarki yake ƙara nuna irin yadda wasu bayi sukan yaudari kansu suke ganin idan suka kuya suka aikata abu kaman shikenan ruwa ta sha amma ina Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa ne da ji da gani din nan da jiki duka zai bayar da sheda akan abinda wa'annan mutane suka aikata bayan sun kasance da suna daukan cewa Allah madaukakin sarki bai san da yawa daga cikin abin da suke aikatawa ba saboda suna ga sun kuya sai Allah madaukakin sarki ya ce wa zalikum zannukum alladhi zanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min alkhasirin karshen tadewa kenan da hasara sun muna ta'awa Allah zato sun dauka ilimin saka sashe ne gajiyayye sai Allah ya nuna musu cewa shi ne cikakken iko ne kuma babu wani abu wanda yake kuya a gare shi a wasu wuraren ko in ce a wani gurin alkurani Allah madaukakin sarki ya nuna cewa daidai da bakin ma rufe shi za a yi ba zai magantu ba gaban ne kadai za su ba da shi da al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun Allah madaukakin sarki ya ce za a rufe bakin ba maganar ka ce ba haka bane ba kai hagu kai dama kai wa kanka lauya za a rufe shi kirfi ya zama tome wa tukallimuna aydihim hannaye su za su ba da sheda su za su yi magana wa tashhadu arjuluhum kafafun ma su zamanto sun kara tabbatar da wannan sheda akan wannan abu da suka aikata da haka irin waɗannan ayoyi da makamantansu a cikin alkur'ani mai girma da hadisai waɗanda suke ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda daga ciki akwai hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga Anas bin Malik radiyallahu anhu yake cewa wata rana sun kasance suna zanna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka ga manzon Allah yayi dariya sai manzon Allah ya ce da su shin kun san me yasa ni dariya kun san me yasa nake dariya sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su ne mafi sani wannan zai kara nuna mana ladabi na sahabbai da kankan da kansu a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin abin da yake sun san Allah madaukakin sarki da manzansa sun fi su sani musamman abin da ya shafi hukunce hukunce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yana dariya ne saboda yanda bawa zai yi wa ubangijinsa magana ranar gobe kiyama ya ce ya ubangiji ba ka mun alƙawarin cewa ba za ka zalunce ni ba kamun alƙawari ba za ka zalunce ni ba dan haka yana ganin cikin rashin zaluncin da Allah zai masa shi ne kai tsaye ruwa ta sha babu maganar abu kididdiga a tantance me yayi sai Allah madaukakin sarki ya ce bala eh tabbas babu maganar zalunci amma sai ya ce ni inni la ujizu ala nafsi illa shahidan minni sai shi wannan bawa sai ya ce to ni fa gaskiya abinda nake so a min shi ne a banna ni in samu wanda zai min sheda a karan kai saboda yanda yake ganin zai kira ƴan uwa da masoya da za su zo su ba da sheda ayi irin yanda ake yi a nan kiga an je kotu ga gaskiya kiri amma sai a dauki wanda ake ganin an hada kai da baki da su aje ayi rufa-rufa ba da sheda wanda za ta zamanto bisa maslahar wanda ake so a kare sallah madaukakin sarki ya ce kafa bi nafsika al-yawma alayka shahida ya ishe ka karan kanka sheda ba a bukatar ka kawo kowa ba a bukatar ka nemo su wance da wani kai kadai yau ka ishi kanka sheda wa bil kiramin katibin shuhuda kadhalika waɗannan mala'iku da Allah ya ce kiraman barara suna nan suna rubucewa suna kididdigewa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid su kadai sun ishi sheda ba a bukatar ka kawo kowa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a rufe bakinsa sai a ce da gabobinsa untuqi yi magana ki magantu sai ta magantu akan ayyukan da yake aikatawa da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza a shiga tsakaninsa da magana a shiga tsakaninsa da abinda duk zai furta waɗannan gabobi su za su ba da labari sai sun gama bayarwa sai a ba shi dama a ce ka ce sai ya ce bu'dan lakunna wa suhqa tur da kukan kukan nesa nesa da ku alawadaran ku ba rufin asiri komai kun fayyace shi kun faɗa saboda tsananin yanda za su fito da abin da ya aikata a sarari a fili shi sa al-allama as-sa'di rahmatullahi alayhi yake cewa anan sai mu gane tsananin adalci na Allah madaukakin sarki da ya sanya shaidun mu su kasance a karan kawunan mu ma'ana kai da kanka da gaban ka za su ba da shaida akan ka ba magana ta alimu wani kowa ne ballantana kai tunanin cewa Allah madaukakin sarki ko zai sawo kawo waɗanda za su kasance sun ba da shaida akan ka wadda ba haka. kadalika auka wai sheda ce ta yanda naga dama ko yanda kika ga dama zaki furta in yanda yanzu sai abinda kika zaba bakin ki zai furta a bakin zai magantu ne ba tare da jiran izinin ma'abocinsa domin a lokacin Allah ne ya masa umarni kuma shine mai kun fayakun da haka gaskiya ce za ta rika farowa tana fitowa automatically ko ka ki ko ka so haka za ta taho ko ka shirya ko baka shirya ba ko ka so boyewa ko baka so boyewa ba gaskiyar ce za ta furtu dan haka wannan gaskiya da Allah madaukakin sarki zai tsayar wa dan adam ya nuna masa yana daga cikin cikar adalcinsa inda ya so ba sai an zauna ana kididdigewa ba sai an zauna an bayyana maka a kawai sai ai maka hukunci na kai tsaye amma saboda cikar adalcin Allah kamar yadda al-Allama Sa'di ya bayyana a karkashin wannan aya cikar adalcin sa ya ƙara fitowa fili shine ya sanya shedar a karan kanku kuma ya sanya ka kaji da kunnanka ka gani da idanka ka kuma ƙara tabbatar da cewa abinda ka aikata ne ka samu sakamakon shi domin Allah madaukakin sarki da dai bai taba siffanta da rashin adalci ba inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun Allah madaukakin sarki yace hakika ba Allah madaukakin sarki baya zaluntar mutane komai ba wani abu da Allah zai zalunci adam kansa amma sai me mutane sun kasance ne suna zaluntar kansa inna allaha la yuzlimu misqala dharra tabbas Allah madaukakin sarki baya zalunci ko daidai da fatankwacin jaririyar tauraruwa ne Allah yace wa nadharu almawazin alqisa liyawm alqiyama fala tuzlamu nafsun shay'a za mu sanya ma'auni za mu sanya mizani na adalci ranar gobe kiyama fala tuzlamu nafsun shay'a ba ku wata rayuwar da za a zalunce ta akan abinda ta aikata in ta yi na kuskure yana nan a kuskure bal ma sai anan ne zaka yi karo da rahamar Allah madaukakin sarki idan ya zabe ka ya sanya ka cikin bayansa wanda zai musu rahama amma abinda baka aikata ba Allah madaukakin sarki ba zai dora maka shi akan cewa ka aikata ba wa in kana misqala habatin min khardal atayna biha Allah madaukakin sarki yace koda daidai da kwayar komayya ne kwatankwacin kwayar komayya ne to Allah zai zo da shi a cikin wannan lissafi a cikin wannan ma'auni sai Allah ya ce wa kafa bina hasibi mu kan mun isa masu hisabi ba wani wanda zai yi hisabin da Allah madaukakin sarki zai yi wa bawa shi kwatankwacin sa duba da irin yanda za a kididdige ai maka adalci kuma cikin rahamar sai ya fi maka abin da yake dan haka da Allah madaukakin sarki ya ce يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون أنا ألا يفتو ده حقيقة لن آذل شندزي وباينسا ده كمكا سنكي ورباب وانا أبو دزي ساكن تامس رشي أكام قرى قران سي أبن ده سكي سي ما دي إدن ألا يغدع ما سي للو بيسو ده فلا لسا ده رحم رسا أتن أبن ده سوى كسنكي سنا أي كتا ألا مدوكا كنسر إسي تغبدا تيوى يوم إذن يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين او ان رانا الذي باسو cikakken sakamakon su na gaskiya kuma za su san cewa lallai Allah shine mai gaskiya bayyananniya yawma idin yuwaffihim Allah dinahum alhaq arana Allah zai basu cikakken sakamakon su dinahum anan malaman tafsiri sun tafi akan cewa ana magana ne akan me sakamako da hisabi da za a musu kamar yadda Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ya tafi akan wannan fassara ta cewa dinuhumul haqq ana magana akan hisabin da za a yi musu hisabi na gaskiya ba hisabi na coge ko na rashin adalci ba wa ya'lamuna anna Allah huwal haqqul mubin kuma sanu dai za su san cewa lalle Allah madaukakin sarki mai gaskiya ne Allah shine gaskiya din ma domin yana daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki al-haqq gaskiya kacokan Allah madaukakin sarki sunansa shi sa Allah madaukakin sarki yace zalika bi anna Allah huwa al-haqq ku sani cewa Allah madaukakin sarki shine gaskiya akwai hadisi ingantacce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a a cikin da yake cewa antal haqq Allah kai ne gaskiya kai ne hakika babu wata gaskiya wadda take sama da Allah madaukakin sarki dan haka al-haqq ma'ana sifa ta gaskiya suna ce ta Allah madaukakin sarki, sannan sifarsa ce, domin Allah shine gaskiya a samuwarsa, shine gaskiya a cikin siffofinsa, shine gaskiya a cikin kadaitakar zatinsa, shine gaskiya a cikin mallakarsa da yanda yake jujjuya al'amura, shine gaskiya akan sakamakon da zai yi, domin ba zai yi sakamako na rashin adalci ba, shine gaskiya akan duk abin da ya alkawarantawa bayinsa zai za su samu wannan abu za su ganshi, shine gaskiya da ya furta cewa haduwa da shi gaskiya ce za a ganshi, shine gaskiya akan cewa sakamakon da zai yi da hisabin da zai yi dukka Allah madaukakin sarki da ya furta da maganganunsa da ya ambata dukka sunansu gaskiya domin babu gaskiya take saman Allah, dan haka alhaqu ta shafi duk wani abu da yake da alaka da Allah madaukakin sarki cikin zatinsa, cikin sifofinsa, cikin uluhiyarsa, cikin rububiyarsa, cikin dukkanin wasu ayyuka waɗanda suke sun kadaita ga Allah madaukakin sarki, to gaskiya tana fitowa tsantsarta a cikinsu. Da haka da Allah ya ce wa annallaha huwal haqqul mubin, Allah madaukakin sarki shine gaskiya wadda take bayyananniya, gaskiya wadda babu wani hazaza a cikinta, gaskiya wadda take fitowa tar, wadda wannan bayyana ta ita ce za ta bayar da Allah madaukakin sarki ya bayyana da duk abin da bayi suke boyewa su fito akan hakikar su. Al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala yake cewa a wannan rana bayi za su gane cewa annallahu wal haqqul ladhi yubayyinu lahum haqa'iq ma kana 'indahum fi dunya min al-'adab, Allah madaukakin sarki a wannan rana bayi za su gane cewa shine wanda zai bayyana musu, zai bujiran musu dukkanin wani abu wanda yake hakikaninsa a gidan duniya, watakila bai fito musu ba amma zai fito musu fili karara, sai su gane wace irin azaba ce ake ba su labari lokacin ana gidan duniya, wace irin azaba ce aka furta a cikin ayoyi da hadisai a ranar, sai su tantance. Yace wa yazulu hina idin shak, a wannan lokacin duk wata shakka da wani tunanin ko zai yi ko ba zai yi ba ya kare, domin an gane alhaqu mai gaskiya ya nuna gaskiyar tasa a bayyane. Da haka sai wa'annan waɗanda suke masu nifaka, da waɗanda suke kafirai, da wanda suke musu, da wanda suke taurin kai, da wanda sun sani suka take, duka sai a lokacin kowa ya zubar da makamansa, domin me alhaqu ya yi aikinsa, Allah madaukakin sarki ya bayyana da dukkanin abin da yake na gaskiya ya fito da shi fili, sai ya zamanto وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ وَالْحَقُّ الْمُبِينَ, su gane cewa Allah madaukakin sarki shi ne mai gaskiya wanda take bayyananniya, da haka zai musu, zai nuna gaskiyarsa akan abin da ya musu alkawari na azaba ko na ni'imtuwa akan abin da suka kasance suna aikatawa a kai a gidan duniya. Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa cikin wannan sura mai albarka, al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat, miyagun mata da miyagun maganganu sun dace ne ga miyagun maza, wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat, kuma miyagun maza da miyagun maganganu sun dace ne ga miyagun mata, kamar yadda tsarkakan mata da tsarkakan maganganu sun dace ne ga tsarkakakku daga cikin mata, daga cikin maza, kuma tsarkakakkun maza da tsarkakakkun maganganu sun dace ne ga tsarkakakkun mata, su waɗannan tsarkaka kuwa wankakku ne daga abin da ake faɗa a kansu, suna da gafara da arziki mai girma. Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya ya ci gaba da bayani wanda yake ƙara alakanta hakikanin abin da aka tuhumci na Aisha radiyallahu anha a kan shi, da cewa abu ne wanda ba zai yiwu ba, inda Allah ya saukar da iya waɗannan ayoyi da sun wadatu da su wanke na Aisha akan abin da aka zarge ta, amma sai Allah yake ƙara bamu hujjoji waɗanda yake za su kama hankali kuma sannan yake ƙara nusar da mu akan wasu abubuwa ko ladufa da zamu riko da su mu a cikin rayuwarmu domin mu wa'azantu da su malamai akan fadin Allah madaukakin sarki al-khabisatu lil-khabisin والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات سنك سك صوبي قرن فتد معنا روانا آي وإن كلمومي ذا ألا مدوك كسر كي يقرت كشتين فرقون معلمي سنت في أكنشي فإن ألا مدوك كسر كي الخبيثات تو أنا مغناني الخبيثات من القول مياغو دجمي daga maganganu da za a furta ma'ana kalmomi ko maganganu waɗanda suke miyagu waɗanda suke fitowa daga bangare na maza daga bangare na mata to daga bangare na maza da mata duka ba su dace ga kowa ba sai ga ma'abotansu ta yanda wanda yake furta kalmomi miyagu a harsan sa to ya dace da ya zamanto shi ma a karan kansa ba mutum bane ba tsarkakake kamar yanda wal khabithuna min ar-rijal للخبيثات من القول وان ده suke furta kalmomi wadanda suke miyagu akan harsunan su to basu dace dama su zamanto komai ba sai su zamanto ne su ma mutane ne wadanda suke gurbatattu ma'ana kamar ka kamar halinka kamar furcinka wanda yake ma abocin mummunar kalma yake furta miyagun kalmomi to dama shi yafi dacewa da ya furta kuma shi yafi dacewa da ya dauki kalma ta kasance washe mutum wanda yake ba nagartacce ba kazalika wat tayyibat min al qawl kalmomi wadanda suke nagartattu a cikin furtawa it tayyibina min ar rijal to dama maza wadanda suke nagartattu su suka dace da su furta wannan kalmomi kamar yadda wat tayyibuna min ar rijal daga mazaje wadanda suke nagartattu lit tayyibati min al qawl sun dace ne da a ga cewa a bakunan su suna furta kalmomi waɗanda suke nagartattu ma'ana dai ɗabi'ar nagarta da ɗabi'a ta kasancewar mutum mugu ko mara hali nagartacce tana fitowa ƙarara a cikin maganganunsa tana fitowa ƙarara a cikin ayyukansa kazalika idan za a faɗi miyagun kalmomi daga wasu to ya zamanto sun nuface su ne ga waɗanda suke ahalin ba ahalin wannan abu ba taujihin wannan shine fadin Abdullahi bin Abbas din da yake ce wannan aya nazalat fi Aisha wa ahlul iski wannan aya an saukar da ita ne gana na Aisha da waɗanda suka yi mata kage suka yi mata kire yace waɗannan kalmomi da suka furta basu dace ma a ce dama gana na Aisha aka jefe ta da su ba domin ita ne ce ce tayyiba ce nagartacciya ce dan haka bata dace da kalma da miyagun kalmomi ba wannan kuma ma'anar wannan akan wannan cewa miyagun kalmomi ana nufata su ne ga miyagun mutane ko ana jefa su ne ga miyagun mutane tafsiri ne da malamai da dama daga cikin manyan maliman tafsiri suka tafi akan ta ciki akwai al-Imam al-Baghawi a cikin tafsirin sa ma'alim at-tanzil da Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin ta al-Jami' li-ahkam al-Qur'an da Imam Ibn Jarir at-Tabari a cikin tafsirin sa shi ma inda ya nuna cewa wajjaha wannan qaulin ma'ana wannan fassarar akan wannan bangaren yana nufin cewa kalma mu miyagun kalmomi din nan da aka yi sun fi dacewa su kasance da waɗanda suke miyagu a cikin mutane kamar yadda kalma wadda take nagartacciya mai dadin sauraro sun fi dacewa a nufatar da su ga mutane waɗanda suke nagartattu da haka abinda waɗannan munafukai suka yi jifa gana na Aisha basu dace da ita ba bal ma su ne suka fi dacewa da waɗannan kalmomi da suka jefi na Aisha radiyallahu anha akanta da haka sai ta zamanto Allah madaukakin sarki ya samar da bara'arta ya wanke ta akan wannan abu da aka yi mata ya ƙara fito da nagartatta da tsarkakatta a fili wannan shine magana ta farko da Allah da malamai masu tafsiri suke tafiya akan fadin Allah madaukakin sarki الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات بنغاري كما لما علمي نبي سنتفي أكن شيوا أنا نفن الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال ميا غودة كتكم ماتا بس دا تيغا قوة بس تيغا ميا غودة كتكم مزا كما يجد نغرتتو دا كتكم ماتا بس دا تيغا قوة بس تيغا nagartattu daga cikin maza. Wannan kuma sun kafa hujja suma da athar wanda yake da daga Abdurrahman bin Zaid bin Aslam akan cewa wannan shine ma'anar da wannan aya ko waɗannan kalmomi suka tafi akai. Kuma ita ma idan aka dauka za a ga cewa taujihin shine Nana Aisha idan da ta kasance daga cikin miyagu to da bata dace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin ba wani nagartacce wanda yake ne sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka kasancewar shi mafi nagarta a cikin mutane baki daya a cikin halitta ta dan adam, to sai ya kasance wadda take gurbatacciya bata dace da shi ba, la a shar'ance wala a zamantakewa ta rayuwa. Da haka sai Allah ya ce ula'ika mubarra'una mimma yaqulun, waɗancan da abinda ake jifan su da shi sun barranta. Allah ya raba hanyar su tsakanin su da wannan abinda ake jifan su da shi, domin ita nagartacciya ce, shi isa ta dace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Inda ta kasance daga cikin miyagu to da ba za a kaddara cewa ta kasance ga manzon Allah ba, a kaddarar da Allah yake wanzar da rayuwar ƴan adam akai. Sannan a shari'ance ma da ba za ta dace da mukamin manzon Allah ba, domin me ba za ta kasance daga cikin miyagun mutane tana kuma rayuwa da wanda yake mafi tsarki da tsarkaka a cikin ƴan adam baki ɗaya ba. Da haka idan muka kalli wannan tasiri da malamai suka yi wannan aya ko waɗannan kalmomi, za mu ga a kowane bangare ya dace da mukami. Ma'ana mugayen kalmomi da miyagun kalmomi ba za a ba su dace da kowa ba sai da miyagun mutane. Kalmomi waɗanda suke masu daɗi, waɗanda suke nagartattu, masu tsafta, masu tsarki, ba su dace da kowa ba sai da nagartattun mutane. Kamar yadda nagartattun mata tsarkaka ba su dace da kowa ba sai da nagartattun maza tsarkaka. Miyagu daga cikin mata ba su dace da kowa ba sai da miyagu daga cikin maza. Haka kuma bangaren yake kowa aka si idan an juya. Da haka sai Allah madaukakin sarki ya nuna a wurare daban-daban a cikin Alkur'ani cewa al-khubs wa at-tayyib, ma'ana nagarta da kasancewar abu abin kyama, abun gudu, yana shiga cikin abubuwa tewa na rayuwar dan adam, yana shiga cikin lungu da saƙo. Ma'ana ba ka kallon mutum a bangare ɗaya ka tantance nagartarsa 100 bisa 100, yana shiga abubuwa da dama, domin me takan nagarta da mugunta ko ɗabi'u wanda suke abin kyama ko abubuwa wanda suke abin kyama suna shiga cikin sifa ta ɗan adam, ɗabi'unsa da mu'amalarsa, suna shiga cikin maganganunsa, suna shiga cikin ayyukansa, suna shiga cikin wasu abubuwa wanda za a nuna su a gani da ido, suna shiga cikin ɗan adam ɗin a karan kansa, suna shiga cikin abin da mutum zai kuduri a zuciyarsa. Duka ana samun nagartacce da aka sansa. Shi yasa Allah ɗaukakin sarki da ya tashi akan magana sai ya ce mana alam tara kayfa daraba Allahu matsalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabit wa far'uha fi sama. Kalimatan tayyiba, Allah ya nuna cewa me akwai kalma wadda take ne nagartacciya, kazalika akwai kalma wadda take kalmomi ne miyagu mummunar kalma. Wa matsalu kalimatin khabithatin ka shajaratin khabithatin jujutsat min fawqil ardi ma laha min qara. Wannan Allah ya nuna cewa akwai kalmomi waɗanda suke ne miyagu, ya rage ga mutum ya zaɓi me zai zaɓa. Kowace Allah ya bada misali da kwatankwacinta da tasirinta a gurin ɗan adam. Shi yasa Allah ya ce ilayhi yas'adu al-kalim tayyib wal 'amalu salih yarfa'u. Ga Allah madaukakin sarki ne kalmomi nagartattu suke ɗaukaka, domin su Allah madaukakin sarki yake so. Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyib, abinda yake nagartacce yake mai kyau yake tsarkakakke shi Allah madaukakin sarki yake so, domin shi ne at-tayyib. Allah madaukakin sarki ba abin da ya kai shi tsarkakewa da nagarta, don haka yana son abin da yake ya dace da sifarsa ta tsarkakewa da nagarta. Nagarta ko aka sunta yana shiga cikin ayyuka. Allah madaukakin sarki ya tsiratar da annabi Lut alayhi salam daga mutanensa waɗanda suka kasance suna aikata munanan ɗabi'u, miyagun ɗabi'u. Wa najjaynahu min alqaryati allati kanat ta'malu alkhaba'is, Allah ya tsiratar da shi ga alƙarya wanda suka kasance suna aikata ne barna, suna aikata alfasha, suna aikata mummunan abu. Kazalika nagarta takan shiga cikin abubuwa waɗanda za a iya gani da ido ko ai amfani da su shi sa Allah ya ce wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'is. Allah ya halatta abin da yake nagartacce tsarkakakke da abin da kaga Allah ya haramta shi to wannan abu ba abu bane ba mai kyau ba bane ba da in dan adam ya mu'amalanta da shi zai amfana irin amfani da dan adam yake nufin dan adam da ita dan haka sai Allah ya ce wa yuhillu lahum at-tayyibat tsarkakakke nagartacce shine abin da Allah madaukakin sarki ya halatta wa dan adam nagarta da kasancewar mutane miyagu yana shiga akan kinkaran kansu wa ma kana Allahu liyadhara almu'minina ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib domin Allah tantance waɗanda suke miyagu daga waɗanda suke ne nagartattu haka ashe nagarta tana shiga komai ya rage dan adam ya auna kansa da rayuwarsa ya ga gwargwadon yadda nagarta ta shiga cikin al'amuransa shi sa a suna ake so dan adam ya samu suna nagartacce shi sa aka yi mawa iyaye nuni da cewa sanya suna wanda yake mai ma'ana domin suna yakan yi tasiri akan me wanda aka sanya mawa sunan nan dabi'u suna kasancewa nagartattu wurin da za a zauna yakan kasance nagartacce tsarkakakke idan ya kasance an siffanta da halaye waɗanda suke na ƙwarai sai garin yayi dadin zama saboda mai an siffanta na nagartattun dabi'u mun gani annabi Lutu Allah ya fitar da shi ya tsiratar da shi daga wannan alƙarya saboda mai mutanen da suke cikin ta sun kasance miyagun mutane kamar yadda a cikin abin da zamu rika mu'amala da shi akwai nagartacce akwai akasinsa duk abin da yake nagartacce to shine Allah madaukakin sarki ya halatta mana abin da kuma yake aka san haka shi sa Allah madaukakin sarki sai ya mi ya haramta mana domin bai dace da abin da Allah madaukakin sarki yake nufin bayinsa da shi Allah madaukakin sarki ya kuma ce ya ci gaba da cewa lahum maghfiratun suna da gafara Allah madaukakin sarki zai gafarta musu zai yafe musu susuwa su waɗannan wanda aka yi musu jifa akan abin da ba su aikata ba aka yi musu kire aka yi musu ƙazafi akan abin da ba su san hawarsa ba ba su san saukarsa ba sai Allah ya ce ula'ika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun suna da gafara daga gurin Allah madaukakin sarki saboda abin da dama aka jefe su da shi ba su aikata ba ba su san hawa ba ba su san sauka sai Allah ya samu musu da gafara sakamakon wannan radadin da suka ji a zuciyarsu na sharrin ban ji ba ban gani ba Allah ya samu musu da gafara saboda hakurin da suka yi suka jure suka nemi mafita a gurinsa sakamakon wannan abu da aka tuhume su da shi lahum maghfiratun wa rizqun karim suna da gafara kari ma'ana bayan Allah ya ce lahum maghfiratun wa rizqun karim Allah madaukakin sarki ya tanadar musu da arziki wanda yake yalwatacce arziki wanda yake mai fadi arziki wanda yake cike da karamcin Allah madaukakin sarki akan abin da aka yi musu na cutarwa a gidan duniya ko suka yi hakuri suka juri wannan cutarwar da aka yi musu da wannan kage da aka musu Al-Imam Ibn Kathir bai karkashin nan gurin sai yake cewa wannan dalili ne da yake nuna cewa Allah madaukakin sarki ya yi wa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na Aisha alƙawarin aljanna saboda Allah ya rufe wannan ayoyi lahum maghfiratun wa rizqun karim duk wani wanda za a jefa yana biyo bayan waye na Aisha domin ba wanda za a jefa da kunar jifan da radadin da zafin da kai wannan nagartarsa iya makura kuma a jefe sa da zai kai na Aisha da haka idan waɗanda suke ba ita ba sun samu wannan sakamako to ita kanta kasance min babi aula ta samu wannan sakamako daga gurin Allah madaukakin sarki Ibn Taymiyya rahmatullahi alayhi a cikin majmu'u na fatawahu ya kawo wata magana wadda ya rawaito ta daga Imam Al-Lalaka'i yake cewa Abu Sa'id Al-Qadi yake bada labari wata rana suna zaune a gurin Al-Hasan bin Zaid Ad-Da'i sai wani mutum ya zo ana zaune a majalisa ta shugabanci sai ya zo sai ya ambaci Nana Aisha da mummunan ambato akan wannan abu da aka jefe ta da shi ma'ana ku duba ku gani nisan lokacin bayan Allah ya riga da ya saukar da waraka da wanke ta da barranta ta da kafin da aka jefe ta amma shi bai ishe shi hujja bai zo yake ambata wannan abu da Nana Aisha ta aikata dan haka kai tsaye sai Al-Hasan bin Zaid Ad-Da'i yayi umarni da cewa a sare kan wannan mutum hukuncin da ya zartar kenan a ce a sare kansa sai wani yanki na mutane da aka ce musu al'alawiyin wanda mutane ne suke da dan birbishi na nasabtuwa da shi'a ta wasu fuskoki sai suka ce wa hadha rajulun min shi'atina wannan mutum ne fa da yake tare da mu ma'ana mumini ne yayi imani dan me yasa za a yanke mishi hukunci na kisa sai ya ce ma'azallah wannan ba kowa bane ba illa mutum ne wanda yayi ta'an akan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana yayi cutarwa yayi suka kai tsaye ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya ce al-khabithatu lil-khabithin me yake nufi ce na Aisha tana daga cikin miyagun mata yana da fatan manzon Allah ne dan haka mu dole mu yanke mishi hukunci na cewa dole a sare mishi kai yace fa in kana ka Aisha tu khabisa fa nabiyyu khabis abinda maganar sa take nufi idan nana Aisha ta kasance daga cikin miyagun mata to manzon sallallahu alaihi wasallama shi ma ya kasance ne daga cikin miyagun maza wal iyazu billah da aka yace fa huwa kafir da aka kafiri ne fadribu unuqahu a sare kansa shikenan fadribu unuqahu wa alhadi Abu Sa'ib al-Qadhi yace aka sare kansa ina wurin ina gani wanda wannan sai ya dace da maganar da tun a farkon waɗannan ayoyi jiya muka fadin ya cewa malaman tafsiri sun tafi akan cewa duk wannan Allah madaukakin sarki ya saukar da waɗannan ayoyi da yake wanke nana Aisha ya ci gaba da dogewa da jin cewa a ransa lallai ta aikata wannan abin to kafiri ne domin me yayi wa alqur'ani ta wurin kai yayi musu abin da Allah madaukakin sarki ya saukar a cikin alqur'ani na wanke nana Aisha jumlatan a cikin waɗannan ayoyi wanda muke cikin su tun daga jiya har yau za mu fahimci wasu abubuwa manya kamar haka abu na farko Allah madaukakin sarki yayi hani da ayi rantsuwa akan yanke zumunci da kuma yanke alkhairin da mutum ya kasance yana sadar da shi ga waɗanda suka cancanta koda mutum yayi rantsuwa akan haka din yana ganin cewa zai daina zai fasa sai ya dawo yawa azantu ya faɗa ku da faɗin Allah wala ya tari ulul fadl to zai yi kaffara ya bar wannan rantsuwa ta su ya dawo ya ci gaba da wannan alkhairi domin hadisi ya inganta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda yayi rantsuwa sai daga baya ya ga cewa abin da ya bayyana sabanin rantsuwan nan ta sa ya fi alkhairi to ya bar wannan rantsuwa ya kaffara ya dawo ya aikata wannan abu domin shi mumini na kwarai har kullum kirdadan alkhairi yake abinda zai zama to alkhairi a gare shi shi yake nema yake so ya samu a cikin rayuwa za mu ƙara fahimtar ƙarin girman laifin waɗanda suke yin kazafi ga muminai waɗanda ba su ji ba ba su gani ba kaman mu kazalika ayan nan mai girma ne tsoratarwa da cewa ranar gobe kiyama gabbai na dan adam su ne za su ba da shaida akan abin da ya kasance yana aikatawa da haka duk abin da mutum yake yi ya sani cewa yana tare da shaidinsa a cikin jikinsa ba wasu za a kawo daga gefe su ba da shaida akan su na alam
ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم
لمن كن سركي يتكبر تشيوى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون يا قوان دسوك إيماني كدك شغا جدا جند باناك بارسي كني مئذني كما كني سلما غما سسو ونن وشي في الخير أغريك دونك وأزنتم لما لو كنت سركي أتشن ونن آية ya kawo mana wani ladabi wanda yake daga cikin ladubba na addinin musulunci ladubba wanda ya kamata a ce muminai sun siffantu da shi ko sun ladabtu da shi wato ladabi na neman izini Allah ya yi umarni ga muminai akan cewa kada su shiga gidajen da ba nasu ba kai tsaye ba tare da sun nemi izini sa'ilan da za su shiga wa'annan gidaddaji daga ma'abotan wannan gidaddaji hatta tasta'nisu har sun kun nemi izini hatta tasta'nisu ai hatta tasta'zinu har sun kun nemi izinin waɗannan ma'abota gida sannan kuma kun yi musu sallama kafin ku shiga wannan gida Allah madaukakin sarki yace zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun wannan shine yafi alkhairi a gare ku idan fa har kun wa'azantu ko kuma ko dan ku wa'azantu wannan hukunci da Allah madaukakin sarki ya kawo a cikin wannan aya mai girma akwai hadisi daban-daban waɗanda suke tafe da ƙarin fashin baki akan waɗannan ayoyi ko wannan aya mai girma da abin da yake cikin ta na hukuncen kunce da ladubba inda ya kamata lallai musulmi ya siffanta da su a gurin neman izini da shiga gidaddajin musulmai ko ƴan uwansa ko gidaddajin da ba naka ba duk sanda zaka je ka shiga to ga wasu abubuwa da aka shimfada kuma kamar yadda muka sani sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har kullun tana kasancewa mai fashin baki mai rarrabewa mai ƙara fito da abin da alqur'ani yazo da shi a dunkule a ciki wannan fadin Allah la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha hadisai sun zo daban-daban na fadin yanda za a yi wannan neman izini yanda za a yi sallama ya ya kamata a yi wani yanayi mutum ya kamata ya kasance a kansu wannan kuma shine abin da insha Allah ta'ala idan Allah madaukakin sarki ya ara mana rai lafiya zuwa gobe za mu dora akan shi na sanin irin ladubban da Allah madaukakin sarki ya tanada a shari'ar sa ta musulunci akan wannan hukunci ko wannan ladabi da ya umarni da mu'mini da su za mu dakata saboda yanayi na lokaci abinda na faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya sa mu tarayya da ni da ku baki ɗaya a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mun ya kuma nusar da mu wannan kuskure wa subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh